نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بكم من الدعاء ومن المسكين أكبر ومن الباكي بالشيخ ومن بيت رمضان ومن الشيكرة تدبير 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 صلى الله عليه وآله وسلم. daga makarzuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na takwas da watan sha daya shekara ta 2003 miladiya. jiya idan ba manta ba jinji karshen surati Ali Imran da kuma za mu kashi farkon surati Nisa. kafin mu shiga da akwai takaitattun tambayoyi, mai tambaya na farko yana tambaya ne cewa idan mutum yana da motoci na haya sai ya sayar da su, to zai fitar da zakka a kuɗin da ya sayar da su ɗin ko kuwa? da mota ta haya, da gida na haya, da dukkan waɗansu na'urori da ake yin amfani da su don neman abinci, kamar injin nika na gari ko nikan tattasai ko inji na yin welding ko dukkan wata kayan na'ura ta neman kuɗi, keken ɗinki da sauransu, waɗannan abubuwa ba a fitar musu da zakka. amma kuɗin da mutum ya samu da waɗannan abubuwan, idan ya tara suka kai nisabi suka kai talaka, zai fitar da zakkar su. haka idan mutum ya sayar da motoci sai ya haɗa kuɗin da waɗansu kuɗinsa lokacin zakka, ya zai fitar musu zakka. amma idan ya waɗansu bukatun su zo da su kafin lokacin zakkarsa, to abin da ya rage a ƙasa shi ake fitar masa zakka. gidan haya ma haka al'amarin sa yake. mutum idan yana da gidaje wanda yake da 'yan haya a ciki, ko da gida 10 ne ko 20 ko 30, shi gidan ba za a fitar masa zakka ba. amma kuɗin da aka samu ta hanyar gidan, idan an tara sun kai nisabi in shekara ta yi, za a fitar musu da zakka. wannan yana magana a kan a wani gari sai tafiya ta kama shi zuwa wani gari kuma zai salla a kan, sai ya zanto akwai bambanci tsakanin ranar da aka ɗauki azumi a garin da ya gani da garin da ya je. to idan sallah ta zo da garinsa zai yi amfani wajen yin sallah, ko kuma da garin da ya je zai yi amfani, wato ganin watan garin da ya bari ko ganin watan garin da ya je zai yi amfani da shi don ajiye azuminsa. ina fatan kun fahimci tambayar. lokacin da kai tafiya ka je wani gari, hukuncin garin ka ya bar ka gaba ɗaya, hukuncin kan garin ne ya kama ka. idan mutanen garin da ka je suka ce yau ne sallah, dole kai sallah. idan suka ce gobe ne sallah, kuma dole kai sallah tare da su. abinda za ka yi tambaya shi ne, dole ya kasance lissafi ya saman ban. ka je kan garin kana da azumi 28, su kuma suna da azumi 29, sun riga ka ɗaukar su. saboda haka a 29 sai suka ga wata, ka ga gobe za su yi sallah kenan. kai kuma idan ka ajiye ka yi sallah gobe, yanzu azumin ka 28, ko ba a yin azumi 28. to me hukuncin ka irin wannan yanayi? hukuncin ka dole sai sallah tare da su bayan sallah karama ɗaya. wannan shi ne ka'idar ka. ko kuma ya kasance kai ne ka riga ka ɗauka, ka je garin suna da azumi 29 a ranar da kai take da na 30 a bakinka, ko ba su ga wata ba, da haka suka ce gobe za su yi azumi. idan kai ka yi azumi gobe, ya zanto kana da 30 ba ɗaya kenan, su kuma sannan ne suka cika 30. to a nan idan za ka yi sallah tare da su, za ka yi azumi 30 da ɗaya kenan. to me hukuncin ka irin wannan yanayi? to shi ne malamai suke maganganu guda biyu. magana ta farko, malaman da suke ganin cewa za ka ajiye azumi sai dai kuma ba za ka sha ruwa a gaban jama'a ba, don kar a nuna na maka zaton cewa wani baya azumi, sai ka shiga ɗaki ka ci gindin ka fito ka yi shiru, ba za ka ce ni ya kuke sallah a wajena ba. ban za a yin azumi 31. magana ta biyu, malaman da suke ganin cewa ai tun da bai ka zo nan garin hukuncin gari ya kama ka, dole ka yi azumi 31, dole ne ka yi sallah. sai ya zanto wannan ce ɓantattun hukunci ne da ya shafe ka kai da ire-irenka. al'asli fi siyam shi ne ya zanto cewa guda 29 zai koyi tilatin, amma ya iya yiwuwa ya ɗara haka idan uzuri ya kama makamancin naka. za ku fahimci abin idan kun kwatanta da wata ibadar daban ba azumi ba, kamar sallah. ka shigo cikin sallah yanzu, sallar da ake mata raka'a huɗu, kai sallah kamil imami a cikin raka'a ta biyu, kai ita ce ta farko a wajenka, kai kabbara ka shiga sallah, kada liman zai zauna a yi tafiya, kuma dole ka zauna ka yi tafiya tare da shi. idan ya tashi lokacin da ya kawo ta hudu ya zauna, sannan kuma za ka zauna a yi tafiya tare da kai. idan ya sallama sannan ka tashi ka tuko ɗaya, zama nawa kai a cikin sallar ka, amma ka'ida zama nawa yake a cikin sallar ka, sai kai uku kuma sallar ka kai, kai tahiyya uku kuma sallar ka kai. Kaga wannan wani abu ne da yake sai kai ke bance ka kai kadai, idan wancan ya daure maka na tabbatar wannan zai waru maka da kai, dan abin da ka samu kanka dan ka'ida ta daukan azumi ko ajewa, wato ibada ce wanda mutum baya ke bantar kansa shi kadai da ita, dole ya bi sauran jama'ar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da ka ga wata idan ka faɗa a gari cewa na ga wata aka kare ta aka ce ba yadda daga ninka ba, to ba ka halatta ka ɗauki azumi tun kadai, dole ka zo ka ɗauka tare da jama'a. Ko da ka gani ka ba da sallah a gari aka ce ba yadda daga ninka ba, jama'a suka ce su ba za su yi sallah, ba ka halatta ka ce za ka yi sallah kai kadai, domin da sallah da ɗaukan azumi da layya da idi dukkan su ibadatun jama'iyya, ibada ce wanda yake taron jama'a ne suke haɗuwa su yi gaba ɗaya. Mutum ɗaya baya kaɗaituwa da ibadar, ko kuma ɗan fuskararru su saba wa mafiya yawa, idan sun yi haka to ba za a karɓa ba. Ina fatan kun fahimta wannan dai shine fiqhun matsala. Wannan kuma yake cewa wace irin tafiya ce mutum zai iya ajiye azumi a cikinta, sannan kuma menene yafi tsakanin ajiye azumi ɗin da shan ruwa. Tafiyar da za ka yi azumi da za ka ajiye azumi a cikinta, dukkan tafiyar da za ka yi mata tsakaro ya halatta ka ajiye azumi a cikinta. A ka'ida ta shari'ar musulunci ba a iya kwantata da wani adadi na kilometer, cewa ga wani adadi na kilometer sai in ka cinye su ne sannan ka yi tafiyar da za ka yi kaso, domin lafazin as-safaru a larabce laysa lahu haddun la fil lughati wala fis shar'i fal mu'tamadu fihi al-urf, wato ba da iyaka, ba wani wanda zai ce ma ga wani kamus na larabci da yake tafiya ba a kiranta da suna as-safaru sai ta kai kilometer kaza. Babu kuma wani hadisi ko aya da zaka iya kafa hujja da shi cewa tafiya ba a kiranta da suna tafiya sai ta kai mil kaza ko kilometer kaza. Da haka dangane da tantance menene tafiya, akan koma ne zuwa ga urfin mutane ma ta'arafa alaihim nas, me mutane suka saba faɗa. Idan mazaunin Maiduguri nan cikin garin Maiduguri ina da buwar road, sai na tashi na tafi barat na hanyar Baga mai na lari barak, na yi tafiya ko na je unguwa, unguwa na je, to ba zan yi kasar ba kenan. Daga garin Maiduguri sai na tashi na tafi Bani Kyas, a ga na yi tafiya daga nan zuwa Bani Kyas kuma kilomita nawa ne, 70 ko 60 ko na maka wancan haka, 74 ko na maka wancan haka, to zan yi kasar kenan a hanya, kuma zan ajiye azumi idan ina so. Daga nan sai na tashi na tafi Dambuwa kilomita 80 ko na maka wancan haka, zan ajiye azumi zan yi kasar. Daga nan sai na tashi na tafi Bama kilomita 70 ko na maka wancan haka, zan ajiye azumi idan ina so zan yi kasar kuma a hanya. Duk abin da za a kira shi da suna tafiya wanda za a bambanta shi da zuwa unguwa, to shi ne idan abokin kuke ga ka tashi daga boko kake sai kafin ba baki kilomita 40 ne, amma za ka kai kasar a hanya. Idan a kan ne kake ka tashi daga Kano ka tafi Gwarzo kilomita 70 ne, ko ka tafi Jezawa kilomita 50 ko na muku mutum haka, za ka kai kasar a hanya. Idan ka tashi daga Kaduna za ka je Zaria, daga Zaria za ka je Kaduna, za ka yi kasar a hanya idan sallah ta kama ka, ya halaka ka ajiye azumi kuma idan kana so kilomita 70 ne, idan kuma tafiya ba unguwa ba. Ina ba zan san daga Kaduna kan ko da za ka za ka je unguwa ko za ka kai tafiya, kai nan da mai gudu kike dan me zaka bada kai haka, yanda dinin ya zuba da tafiya mutumin da yake cikin garin da ne zai ji jaji za a ce wani yayi tafiya ko za a ce wani ya je unguwa. In aka ce unguwa ya je to ba zai kasar ba zai aje azumi, za a ce tafiya yayi to zai aje azumi kuma zai kasar, kawai shi ne bambanci. Ma'ana dai nasi na shari'a bai iyakance wani adadi na min ko kilomita, cewa idan ka in ya fi haka sannan za a kira shi da suna tafiya ba. Akan kyale mutane menene suka ɗauka tafiya a garinsu, daga wani ratan tafiya, wani distance, wani zango, wata masafa ce wadda za a kira ta da suna wani ya yi tafiya, to ita ce ake yin kasaro, ita ce kuma ya halatta a ajiye azumi. Bambanci shi ne kasar dole ce, bisa zance mafi inganci. Ba haka waɗansu daga cikin malamai suke ganin dukkan zai da za ta yi mata kasaro, inda za ka shiga sallah ba ta da sallah. Amma ajiye azumi ko ba dole ba ne, in ka ga dama ka yi azumi, in ka ga dama ka ajiye. To wanne ne yafi cikin ajiyewa ko abin nan? Wannan matsala ce da malamai suka tattauna a kanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a cikin sahabbai, kamar da hadisin shi cikin Sahih Bukhari a kitabu Siyar, cikin sa akwai mai azumi, cikin sa akwai wanda ya ajiye, kuma wani bai aibata wani ba. Mai azumi bai ce kai wani ne saka ajiye ba, wanda ya ajiye bai ce kai wani ne saka azumi ba. To sai dai abinda sunna ta nuna shi ne lokacin da kai tafiya ta ɗauki azumi a bakinka, sai ta sha wahala, wahala mai tsanani, to abinda suna tukana da su ne ta karya azuminka bayan sallah sai ta rama ba. Domin akwai wani sahabi da ya ɗauki azumi ya bugata, ya rinka suma da rana, haka da aka faɗa manzo Allah, sai manzo Allah ce laysa minal jinni siyamu safar, baya cikin aikin da'a mutum mai azumi lokacin da yake tafiya. Sai malamai suka fassara abin da yake nufi, baya cikin aikin da'a ko dai malla da matafiyin da ya ji wahala amma kuma ya ƙi ya ci abinci. Ba wani ƙarin lada da za ka samu, gara ka ci abincin da kawai bayan sallar sai ka rama guda ɗaya. Wannan hadisi shi ma na cikin sahih Bukhari. Hukuncin sallar dare da aya ɗaya ko sura ɗaya ya halatta, don za ka ɗauki sura ɗaya kai ta maimaitawa a cikin kowace raka'a, ka maimaita ta sau goma, sau sha biyar, sau ashirin, ya halatta. Yanzu Allah ya yi sallar dare da aya ɗaya cikin ƙarshen suratul Ma'ida, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ita kadai tare da zai aka fakara da alqur'ani ya san ta gaba daya, amma yayi haka dan yana aljawab. Abinda ake bukata a sallar dare doguwar tsayuwa, wannan doguwar tsayuwa din shine ka ga dogayen surori ne ko kuma kananan surori, ta haddace ta yi ta neme ta su kadai har kai tsayuwa da take ta kai mutuka wajen tsayuwa, bari da take yamin dole. Ba mun manta tsakanin wanda yake yamin dole da suratul Baqara a cikin rukuwoyi goma, kaga izu biyar kenan, da kuma wanda ya zo daga sarrafa da kuma rabbikal a'la yayin kuma mai sa shi ma hasso biyar irin da tsayuwar da suka yi tsaye ce, irin yawan karatun da suka yi tsaye ne, da haka fadlan qiyamul layl ne su tsaye ne, wancan da zai ne su kuma fara tsaye ne, ko kuma da su suratul ikhlas da qul huwallahu da qul ya kai ta haka da qul a'udhu, da haka na fi kana ne suratul Baqara da tsayuwar a tsaye ake bukata, da haka Allah ce qumil layla illa qalila fa abbar bil qiyam, sai Allah ya bayyana al qiyam din a madadin sallah gaba daya. Tambaya ta ƙarshe, menene hujjar kalmar ba za a yi zikiri da kalma ɗaya ba, wato maganar jin kenan. Hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzon Allah ya yi zikiri da kalma ɗaya, duk zikirai da addu'o'i da manzon Allah ya amfani da su gaba ɗayan su jumloli ne, kamar subhanallahi wa bihamdihi, wannan jumla ce sentence ne cikakke, لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, جمله لي لما جمله غيره, سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله, جمل لي وقال الجمله لي بما جمله غيره باسنتن سي باسنتن سي ده هو من الله هذا حد كو جروني بلا باب ان ذا دك كلمه دي انت كدي كلمه سنجل انت اي ذكر لي تو باب ده حتى هر يوم انا كان بكانا دكن وند يذكر يتي الله الله Allah bai yi zikiri ba, domin Allah ne, don ka ce Allah Allah ba ka yabe shi ba, ba ka kuje shi ba, me kai ke nan Allah 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 kai ke nan ba ka ce shi ne ba, amma Allahu akbar kaga mun fita dawo lafazar ka Allahu din mun fita dawo lafazar jalala akbar kuma yazo ne kenan, kaga wannan yabo ne. Ina fata an fahimta, la ilaha illallah nafiyun wa isbat, ka kore dukkan ilahiyya daga kowa, ka tabbatar da ita ga Allah ku kadai daya daya, subhanallah ka tabbatar masa da tsarki, tsarki kuma shi ne dukkan kamala da kore masa dukkan wani dukki, wannan shi ne zikiri. Amma duk mutumin da yake Allah Allah ka dauke zikiri ba, na taba jin wani yana kafa hujjarta wai Allah ce qul lahu, ka ce Allah, to wannan ita ce hujja na cewa ya halatta mutum ya yi zikiri na Allah 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 kadai shi kadai, to kaga idan mutum ya yi wannan magana a wurin da yake akwai malamai sai a masallaciya, to amma tun da kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tada sai suka dauka cewa ya ci gari ba hamayya, tun da a wurin ba mai masa musu, to amma tun da ya halatta mai masa musu kaga zai yi bayani, zai yi bayanin yaya al'amari yake, qulillahu gaba ɗaya ayar ba ta maganar zikiri kwata kwata, ba maganar zikiri a cikin ayar, kuma aya ta alqur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayan ta da gaban ta, wani lokaci shine zai tantance ma'ana, ba kawai ka dauko kalma a tsakiyar aya ba. Ubangiji ta ala ce wa ma qadarullah haqq qadrihi ibtalu ma anzala Allah ala basharin min shay, qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tujidunaha wa tukhfuna katira وعلمكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله duk ka manta da bayan fa sai ka dauki ulillah sun nazaruhum fi khawdihim yal'abu abinda aya take cewa ba su girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a baki yayin da suka ce ma anzalallahu ala dhikrin min shay Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum ma'ana wannan ya zama nuna na Allah suka yi nuna na lalibi suka yi gare shi domin ya kyale mutane kalazubi ke nan wanda wannan ya kusuro da hikimar Allah ne ya kyale mutane kalazubi dan yake ayah sabul insani an yukrika shida afahsibtum annana khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un hikimar Allah ta kusuro da ya kyale mutane kalazubi dan haka da suka ce Allah bai saukar da komai akan kowa ba sun nuna na gare shi idza qalu ma anzalallahu ala basharin min shay so wanda suka wannan da awar yahudawa ne fa wanda sun yadda annabi Musa sun yadda littafin at-taura sun yadda annabi Musa annabi ne sun yadda at-taura kuma sai cikin littafi ne amma dan su yi mutu manzon Allah sai suka ce ai gaba ɗaya ma ba a turo kowa da komai ba sai Allah ya lakana hujja akan bakin manzon Allah yace kun kace da su man anzala kitabul ladhi ja'a bihi Musa to littafin da aka saukar akan annabi Musa kuma littafin da annabi Musa ya saukar da su kuma wa ya saukar da shi wannan kitabin man anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran hudan linnas ga tsiriya ga hakke da mutane fa ja'alunahu qaratisa ku da kanku kuke tafasa a cikin takaddu a hannunku to bidunaha wanda ya dace da daidai ku bayyana a wanda ya dace da son zuciya ku bayyana wa takuna kafira wanda ya tafi da zan zuciya ku koyi wa ulimtum ma lam ta'lamu a cikin sa aka sanar da ku abin da ba ku sani ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku ba ku san komai ba da a cikin wannan littafin da Allah ya saukar wa Annabi Musa aka sanar da ku wa ya saukar da shi kaga anan gurin sai su shiru to tunda sai shi sai Allah ya ce qul lahu fa sai mutu Allah ne ya saukar da shi ma'anin zan san qul lahu anzalna kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran amma ba za a maimaita anzalna kitabal ladhi ba tunda ya maimaito a da sai ya zama maimai qul lahu ma'ana qul lahu anzalahu qul lahu anzalna kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin nas فجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا لم يكن ابن ابي سليم سيدنا ابن مالك سوى وهل ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دمي وزيد مستغني عنه اذ ارد معنى ابن ابي اسفيت اسفن مغنى to in ka zo yin shi ba sai ka fada abokin zance shi ba dan ya san shi kamar ne zai yi kuma waye tare da ku a wurin su kuma zaidu ne kawai sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne tare da mu ba sai ka faɗi haka ba ba sai ka ce tare da mu akwai zaidu ba dan kalmar tare da ku shi sanan ne yake a wurinsa wane ne shi ne bai sani ba da ka ce zaidu ya zama ansa ina fatan kun fahimta yace wafi jawabi kaifa zaidun qul bani zaidu ba da lafiya sai aka ba ku ce kaifa zaid kaga annan ya san waye tare da ku sunan sa zaid amma abin da bai sani ba yana da lafiya ko baya da lafiya da ka tashi ba shi ansa sai ka ce bani abin da kake nufi mariyu baya da lafiya ya sai ka ce ba zaidu baya da lafiya dan shi ne tambayar ya san zaidu ko dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar zaidu yana zaidu sanannen ya aure sa abin da bai sani ba me zaidu yake cikin lafiya ko rashin sa ina fata zan bugunta to a nan gurin a cikin tambayar ma'ana man anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin nas duk sanin ne tunda an faɗa baya qulillahu ba sai an ce qulillahu anzala kitabal ladhi dan sanin ne a wurin karatu tun da ya karanto ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce qulillahu ina ji ya da yana gare ka fili to lalle ya halatta mutum da yake mutum tun da muna da hujja ki ka ga yadda aya take ba wannan ba za a kafa hujja da mutum sai dai take kafa hujja da wannan a kan cewa ya halatta da zikiri da kalma daya wallahi sai a gaba da iya ko an riga an dauka cewa ko dai mai son zuciya ne ko kuma jahili ne yake garma malamai a wurin da yake malamai din babu su ko ko mai son zuciya cikin bi lalle akwai da yanzu ne duk zikiri ne manzon Allah bari in karanta muku kadan daga cikin daga cikin manzon Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur in ya tashi daga gaske wannan kalma daya ce jumla ce take cewa yana karanta kul huwallahu ahad yana karanta kul a'udhu birabbil falq kul a'udhu birabbin nas idan ya dinka ce barci wadannan kai duk dulloli ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta amana da kullu zuwa karfe in ya zo kwance barci wannan duk dulla ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi yana cewa alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adana li bi dhikrihi Tirmidhi ya rawaito wannan duk jumla ce cikakkiya ba wai magana kalma ɗaya bace yakan ce Allahumma tini azabaka wa tuba ila ibadaka salasa marrat hatta uku wannan kai yana cikin Bukhari Tirmidhi ma kuma ya rawaito gashi nan gurin alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya lahu yakan ce Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al'afiya duk waɗannan jumal ne ba inda zikirin manzon Allah yake a matsayin kalma ɗaya wanda duk yake akwai muna jiran su daga nan kafin ƙarshen Ramadan ya kawo mu ba ta ana yin zikiri ne jumla ta kuma ba a yin zikiri cikin tafi kuma ba a yin zikiri da kiɗa bai halatta da yin zikiri da kiɗa kuma ba a yin zikiri kuma ana rawa duk wanda ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu yau za mu shiga suratul nisa'i ko ya dai kan zamu taba a ciki duk da cewa mun samu karancin hakkin wannan turki da yako suratul nisa'i ita ce sura ta hudu a cikin jerin surori daga sama suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa sura ce wanda take madaniya bisa ga zance mafi inganci tana kunshe da ayoyi 176 an fahimta ko dalilin da ke nuna kasancewarta tana cikin sura ce madaniya ma'ana an saukar da ita a madina umma la aisha take cewa farkon abin da Allah ya saukar na alqur'ani shine surun min al-mufassal fiha zikr al-jannati wan nar wadansu surori daga abin da ake kira al-mufassal al-mufassal cikin alqur'ani daga suratul hujurat zuwa suratul nas take galibin abin da aka saukar kenan ambaton wuta da aljanna amma ba a saukar da suratul baqara ba da suratul ali imran da suratul nisa'i sai bayan an zo madina take san ba a saukar da suratul nisa'i ba ma sai ina tare da annabi a gida daya a tarihan ta ko Aisha ba ta tare da annabi a gida daya ba sai bayan da aka je Madina wannan ne nufin sura ce wadda take madaniya fatan da muke ubangiji ta'ala ya yi mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai da kuma yin aiki da su mai Allah ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
بيان بسم الله أبنجد يا أيها الناس يا كومتاني اتقوا ربكم كسولة أبنجد لفظا التقوى بدا الابتقال الابتقاء سيني اتخاذ الوقاية وتريك بالقوة تكالنك بأذاب الأبنجد ko riki shamaki tsakaninku da fushin Allah ittaqu rabbakum ku tsorata ubangiji allazi khalaqakum wanda ya halitta ku min nafsin wahida da gare wanda kuke guda daya lafazin nafs adam gurin ana nufin annabi nu annabi adam alaihi salam dan shine rai din wanda kuke guda daya amma tunda annabi adam ne da sai ce min nafsin wahid to amma saboda lafazin nafs din a larabce muannath da haka sai zanto na a cikin sa ma ya zanto muannath min nafsin wahidatin ubangiji ya halitta ku da gwarai wanda take kwaya daya shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta matarsa daga gare shi wato ita na hawwa'u an halitta ta ne daga wani bangare na jikin annabi adam alaihi salam hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim da kuma cikin sunan nasa'i da waɗansu littafan sunna wanda yake nuna haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه مسيء أنها لكيتا بذكتي نها تركن كما مدي لما كركتر أبو أجكين هكا الكلي فيني كما تستدكي سما فاسكو إنا لنكو سيوا فاسكو إنا كركة سيوا معنى أبن ديكي نكي ما ترفلكو أنها لكيتا daga haƙar ƙarin namijin farko matar farko ita ce Hawwa namijin farko shine annabi Adam alaihi salam wannan ɗabi'a ta kasancewar sinadarin halittar mace ta farko na Hawwa'u daga karkataccen kafi ne sai ya kasance a ɗabi'ar ta ita ta zanto mai karkataccen hali ko mai lankwataccen hali manzo Allah ya ce in zahabta tuqimuha kafarta in har kace sai ka miƙar da mutum 100% ta zama maka daidai, to sai dai ka karya ba inda za a yi ƙarshen hankali ƙari ka miƙar da shi, dole ka kyale shi a ƙarshe. Fa in istamta'ta biha fastamti' biha wa biha iwa, ko fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwa, in dai har za ka moru da ya mace, to sai dai ka more ta a yadda take a ƙarƙashin wani wurin ka burge ka, wani wurin ka ba ka hutu, wani wurin ka ƙayatar da kai, wani wurin kuma ka sa ka ji ka rasa inda za ka sa kanka. Ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yatruku mu'minun mu'mina in kariha minha shay'an ko in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, kada mummuni ya dauki kalan tsana ya dora wa mummuna ɗan uwarsa, domin in ta ba shi haushi a wata ɗabi'ar ta da halayyarta za ta burge shi ta ƙayatar da shi a wata ɗabi'ar ta da halayyarta. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كتولتوا بنجد دي أهل السيكو دغلي بداتها وخلق منها زوجها يهل السماء تسا دغلي كنتك وبس منهما رجالا كثيرا ونساء لفظ البس فرق ونسر سيئو بنجد يتيتيتا سيئو بنجد يياتا منهما دغوطا نها لسر بدابين فرقو النبا آدم دهوا مياتا ميتيتيتا رجالا كثيرا ونساء ماذا بما ستار نوا دماتا ثم ما ستار نوا abinda yake nufi rijalan kafiran wa nisa'an kafiran, amma tunda kafiran ta farko ta zo ba sai an maimaita ta biyu ba, kamar yadda Allah ya ce wa zakirin Allah kafiran wa zakirati, ba sai an ce wa zakirin Allah kafiran wa zakirati kafiran, kafiran din ta farko ta wadatar da ta biyu, ma'ana daga su ne Ubangiji ta'ala ya yada bin adama a ban kasa ya daidaita su a wurare daban-daban. Abinda wannan aya take tunatar da mu cewa duk yadda launin fatan mu ya sa bamban, duk yadda yaranmu ya zama daban-daban, duk yadda matsugunninmu da inda Allah ya kaddara zaman kowa, wani a yanki mai sahara, wani a yanki na savana, wani a bakin teku, wani a cikin tsibiri, dukkan mu dai asalinmu daga annabi Adam ne daga Hawwa'u, basta minhuma rijalan katsiran wa nisa'a. Wattaqullaha, ku tsare dokar Allah, ku ji tsoron Ubangiji, allazi tasa'aluna bihi, lafazin tasa'aluna bihi akan karanta shi tasa'aluna bihi, akan karanta shi fata a nuna biki, ma'ana ku ji tsoron Ubangiji wanda da shi kuke tambayar junanku wani abu, in sai da kai ba ni dan Allah, ko ka sai da ni ba ni dan Allah, ko in sai da ita ko ta sai da shi ban dan Allah, shi ne allazi tasa'aluna bihi, wanda kuke tambayar junanku. Wal arham, kuma ku ji tsoron zamantakewa da ke tsakaninku, kar ku yanke ta, kar ta wargaje, kar ta karye, kar ta ɗaiɗe, lalle ku tsare ta ta yadda ba ta lalace ba, ta yadda ba ta wargaje ba. Idan mun karanta wal arhama da yawa mimun din nan wato ainihin nasaba ke, sai zanto lafazin al arhama an yi aka sunta ne akan lafazin dalala, wattaqullaha sannan wattaqul arhama, ku tsorace Ubangiji kar ku kiyaye dokarsa, sannan wattaqul arhama, ku kiyaye zamantakewa kar ku bari ta lalace a tsakaninku, kar ku kashe zumunci, ku raye da zumunci a tsakaninku da juna. An gane ku? Amma akwai qira'ar wal arhami wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arhami, wato ku tsorace Ubangiji wanda kuke tambayar junanku bihi da sunanta, cewa ba ni dan Allah, ba ni dan Allah, wal arhami sannan kuma ku wanda kuma wato kuke tambayar junanku da shi, kuma kuke tambayar junanku bil arhami da zamantakewa da ke tsakaninku. Za ka zo ka cewa wanka wane tana zumuncin da ke tsakanin mu kai ninka ba, ka cewa mahaifinka wane tana matsayinka na mahaifina ya kamata kai ninka da ana da haƙƙi a kanka, ko mahaifi ya cewa ɗanka wane tana ni ɗanka da ina da haƙƙi a kanka na ya kamata kai ninka da, kana tunatar da shi zamantakewarka da shi, kasancewarka wanka ko ƙaninka, kasancewarka ɗanka ko babanka, kasancewarka ɗanwa ko ɗanƙani, ko ɗanƙanin baba ko ɗanƙanin mahaifiya, ma'ana dai kuna tambayar junanku, kukan yi wa juna kyauta a sakamakon zumunci. Ina fata an fahimta wannan, idan mun dauki qira'ar wal arhami kenan, shine wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba, lalle Ubangiji ta'ala mai kiwatar ku ne ya ga me kuke aikatawa, me kuke cewa, domin yayi muku hisabi akan hakan ranan tashin kiyama. Wadannan qira'o'i guda biyu, qira'ar wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arhama ita ce qira'ar muzammil qurra, قراءه وتقول الله الذي تساءلون به والارحام في قراءه حمزه ابن حبيب الزيات وهمزه الارحام بالخفض الجمله فماذا وتعين اسم الكاتب يفدا تو wannan qira'a wa'in kuma malamai na lugha sun yi inkarin wajen yi inkarin da suka ce da ka'ida ta harkar larabci ba a yin adafi na suna na zahiri akan damiri wato wakilin suna ya kasance li'irabin da lamirin ya kamata ya samu shi suna na zahiri za a bashi ba tare da an maimaita harfin jarri ba yadda kusan dake yake wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi lafazin hi ay damiri wanda ke majrurun ne bil ba'i an gane ko amma tunda damiri ya zanto wato ainihin mabni ne ala sukun sai zanto wurin ne mahallin mahallin jarri domin bi din kina ga ta an fahimta to wal arhami wato kenan tasaaluna bihi wa bil arhami to amma ba amma mai tabaun ba sai aka ce wal arhami sai zanto al arhami da kasra din nan an yi aka tunsa ne akan me akan damiri da ke cikin bihi ko kuma abin da yake karo da abin da suka sani a nahawu dan me za a yi aka tun al arhami wanda al ismu zahir ne akan al damiri wanda shine bihi min ghairi i'adati harfil jarri ba tare da an mabe ta harfin jarra ba kuma sai Allah yake fa fasafna bihi wa bidarihi al arda bi tiba wa darihi al arda kaga da an ce wa darihi sai zanto an yaba fil addar wanda yake ismu zahir ne akan damiri min ghairi i'adati harfil jarr ina ga ta an fahimta to amma ka'idar larabci ko da madhhabin malaman nahwu na basara sun so ko sun ki qur'ani da ya sauka da wannan larabcin qur'ani kuma shi ne ya kamata a bi ba ka'ida ta wadansu malaman nahwu ina ga ta an bayyana ba a ko malaman nahwu da suka zahafa suka ce duk wanda mai karanta qur'ani wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami sai ne kan ko sallah yake sai dai in fita daga cikin sallah sai ka dan san yayi lahani cikin garin to amma kuma qira'a ce sabita mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba a ce kawai dan ta cika da wata ka'ida ta nahwu ayi inkari ubangiji yake inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah mai kiwatar halinku ne kuma ya san me kuke ciki sai allah ta yi
وعاتل يتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وعاتل يتامى أموالهم اليتامى سوني مرايو دمن jam'i ne na kalmar al-yatim al-yatim shine dukkan mutumin da ya rasa mahaifi kafin mutum ya kai ga balaga mutane ko namiji yarinya da ta rasa uba bata balaga ba ta zanto maraya yaron da ya rasa uba kafin ya kai ga balaga shi ma ya zanto maraya ya zanto maraya ke to waɗannan su ne marayu amma idan mutum bai rasa uba ba har sai bayan ya balaga a harshen shari'a ba a kiran shi da suna maraya eh zamu iya cewa mahaifinsa sun rasu amma ba zai mutu ba maraya wanda hukuntun da Allah ya ambata ko manzon sa yi bayani cikin Qur'ani na marayu a cikin shafe shi na cewa a ji sosai maraya a ji dan maraya shi sai dai shi ko ta babu idan yana cikin masakin ayoyin da suka ce a ji sosai miskinai sai su shafe shi idan yana cikin fuqara ayoyin da suka ce a ji sosai fuqara'u sai su shafe shi idan yana cikin zawil qurba ayoyin da suka ce a ji sosai dangi sai su shafe shi amma ayoyin maraya suna magana ne akan yaron da bai kai ga balaga ba ya rasa uba ko yarinya da bai kai ga balaga ba ta rasa to irin waɗannan marayu sune Allah ce wa atul yasama amwala ku baiwa marayu dukiyoyin an gane ku wala tatabaddalu alkhabitha bitayyib kada ku musanya mummuna da kikkawa an gane ku wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyin su haɗa da nasu an gane ko da wadansu sai lafazin ila an yi nufin ma'a la ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum kar ku ci dukiyoyin su garwaye da naku wannan aya tana magana ne a daidai lokacin da waɗanda aka ba su riƙon maraya in an ba su marayan da dukiyar marayan sukan haɗa dukiyarsu da ta marayan a haɗe da juna idan wata illa ta shafi dukiyar gaba ɗaya sai su ce to wannan illar ta shafi ɓangaren maraya dai ba ni su shafa ba ina fata an fahimta idan aka kawo tumaki ko awaki ko raƙuma na marayu suka haɗa da nasu lokacin da suka fashi nasu ba mai ƙwari ba ne na marayan ƙosasshe ne mai ƙoshin lafiya sai su adon raƙumi-raƙumi ne sai su ɗauki na marayan su fayar a madadin nasu sai su bar nasu ramen ne ga marayan idan kuka sake kashe kuɗi dinarinki wanda yake nazari na maraya mai kyau, sai su ɗauki na marayan mai kyau su yi amfani da shi, sai su bar masa nazari su ce dirhamin bi dirhamin. Idan ma akuya ce, sai su ɗauki mai kyau su bar wa maraya mara kyau su yi shatin bi shatin. Idan ma rago ne faruhun bi faru, idan ma raƙumi ne jamalin bi jamalin, dinarin bi dinarin. Sai Allah ce wala tasulu amwalahum ila amwalikum, bayan ya ce wala tatabaddalu al-khabitha bi at-tayyib, kar ku sanya al-khabith mara kyau da tayyib da kyakkyawa, ya kasance ku ma ku mara kyau sai ku bar shi, sai ku ɗauki nasu wanda yake kyakkyawa ɗin bai kamata ku musa ba. An gane ku? Wala tasulu amwalahum ila amwalikum, ku daina garwaye dukiyoyinku da nasu in dai da manufar ku sun ne nasu ɗin. Innahu lalle cin dukiyar malaya ɗin kana quban kabira, ya kasance zunubi ne mai girma. Lafazin al-hudu yana nufin al-ismu, daga hadar rajulu ya hudu haudan ko hudan, akan ce hada idza asima, ya hudu ya asamu kenan, mutumin da yake cikin zunubi ko cikin aikin laifi. Al-hudu sai zanto shi ne mazbari ɗin, ko al-hudu da yawa ha'un ɗin fataha, ko al-hudu da yawa ha'un ɗin damma. Sai dai al-Qur'ani ya zo da al-hudu ɗin, bai zo da al-hudu ba. إنه كان حوباً كبيراً. لفظ إنه بمرنا كما زوى دعا الأكل أكل أموال يتامى لليكن دوكر ملايكين كان ياتفاً في حوباً كبيراً جنبي نيمي جرما ديك ما تكونيكم تيشي ولك الله مقوك كنتم في بنجر بدوكر ملايكين وتفاجأ أن نقولن للي بسهم اللي دوكر ملايكين في هنسا يقول بإيكا يكيا إيكا هر يزوى لوكة البيار وزي بلد إيباشي يزوى يهنك لي إيباشي كما يبقى آية ذات يبياني أن نقول haramun ne cin dukiyar maraya, kamar yadda wannan aya take quban kabira. Can gaba za mu karanta aya da za ta ce cin dukiyar maraya ɗin ma kamar cin wuta ne, kamar garwashin wuta ne, mutum ya sa a gabansa yana ɗaukan garwashi garwashi yana sa a baki yana haɗiya, duk mutumin da yake dukiyar maraya, mutumin da ya ƙwace wa maraya talofi, mutumin da ya shiga cikin talofin maraya ko cikin gonarsa, mutumin da ya ƙwace masa kuɗi, mutumin da ya duk abin da ka ɗauka na dukiyar maraya ka tabbatar wuta take fi a cikinka, laifi ne mai girman gaske. Baka wannan aya tana razari tana firgici, inda dukiyar maraya a hannunka sai ka kula da ita, in za ka yi masa hidima ka ɗauka daga cikin dukiyar ka kai masa, amma ka yi masa daidai yadda ya dace, daidai da inda kai dukiyar ka ne haka za ka yi, daidai yadda masu hankali suka amince haka ya kamata a yi, haka ya kamata ka yi. To sai aya ta gaba Allah ta yi.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
Hadisi ya tabbata ta kai sai Bukhari daga ummuna Aisha Allah ta kare da gareta, take cewa wato abin da yake faruwa a da lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam shine anna rajulan kana lahu yatima, wani mutum da marainiya a karkashin sa, fa nakaha sai ya aure ta, wa kana laha azkun, kana da gona ta bijine mai yawa, wa kana yumsikuha alaihi, sai ya kasance ba wai dan yana son ta bane ya aure ta, sai dan kada da gonar da bijinanta, ولم يكن لها من نفسه شيء فتكت ذات ما من قولت قوسن كأتكي الوزي أما في أولي تسوى دبونا الدبينا دي إذن كانت يجاجي دون الدبينا وفي أولي دمان فرقين جادوك فنزل فيه في ولنا آية فسوقا وإن سنتم ألا تكسطوا في اليسامة أولا رواية دبان دبدي أمنا آية فاتن إتما تكون صحيح البكاري Urwa ibn Zubair ne ya tambayi ummuna Aisha dangane da ma'anar wannan aya, wa in kuntum Allah tuqsitu fi sama, menene ma'anar wannan aya? Sai ummuna Aisha ta ce, yabna ukhti hadhihi al-yatima takunu fi idhri waliha, mariya ta za ta samu kanta karkashin kullawar wakilinta mai dukkan lamarinta, tushrikuhu fi malihi, tana da dukiya mai yawa, sai ta danka dukiyar a hannunsa, wa yu'dibuhu maluha wa jamaluha, sai ga dukiyar tana da yawa, sannan kuma ya ga yarinyar kyakkyawa ce, sannan kuma ba ta cikin irin matan da aka haramta masa ya aure ta. Fa yuridu waliyuha an yatazawwajaha bi ghairi an yuqsita fi sadaqatiha, da haka sai ya so ya aure ta ba tare da yayi mata adalci ba wajen sadaqinta. Fa yu'tiha mithla ma yu'tiha ghairu, a madadin ya ba ta irin abinda inda wani ne zai bayar, sai ya bayar da kasan haka. Ma'ana matsayinta na ilimi da sanin ya kamata da kyawun halitta da wayewa ya kai a ce misali sadaqinta 30,000 ko sadaqinta 50,000 ne. Da ya tafi tun da shi dama shi ne wakilinta, shi ne ya yake da damar bayan shawararta ya tantance sadaqinta, to sai ya nemi ya aure ta bisa ga sadaqin 15,000 ko 20,000. Ina fata an fahimta. Wato a nan gurin rashin adalci shi ne mai yasa bai ba ta sadaqin da inda wani ne haka zai bayar ba. Inda wani ne ya zo aure za a ce a sai ka ba da sadaqin 50,000, ina ma a ce 100,000. Ina fata an fahimta. Amma shi sai ba da sadaqi kasar haka. To irin wannan su ne aka haramta musu yin irin wannan aure. Tanihu an yanki hukunna, sai aka hana su aure su, illa an yi fito lahunna, sai fa in za su yi wa matan adalci, wa ya bulugu lahunna a'la sunnatihinna fi sadaq, su kai makwarar abin da ya kamata a baiwa wannan yarinyar na sadaki in an lura da iliminta da sanin ya kamata ɗinta da sauran abubuwa da ake lura da su. Fa umiru an yanki hu mata da lahum min nisa, aka ce in dai aure za ka yi ba za ka cika mata sadakinta ba, ya laifi zai ka aure wata a wani gida. Inda zaka je kan kai ne da wani alwali, amma anan gurin kai ne mai baruwa, kai ne mai karba, kaga da ya kai adalci in baka ne tsoron Allah. Dan ya halaka din idan yarinya tana karkashinka, kai ne wakilinta, ya kasance kuma in kana son ta ya halaka ka aure ta, ka zanto kai ne mai baruwa, kai ne mai karba. Jama'a sai za su kiyaye su zama saida. Ina fata an fahimta. Wannan ko zai iya faruwa kamar a ce ga wata mace da bazanka da bazanta ya daga ni, kaga akwai aure a tsakanin ku. Iyayenta sun rasu, kai ne cikin danginta mafi kusanci, sai ka ɗauke rukunta da ta girma, kuma sai kana sonta. Ba wanda zai ce masa haramun ne ga aure ta, sai dai mata za su yi masa surutu, sai ya mun rena yarinya a gidanmu, mu yi mata kaza, mu yi mata kaza, mu ga wata cikiyar mu. Wannan ta idan ta iya rigima, ko sai ta murta, sai kuma ba a komai ba, kai murfi su a tabiya haka, a koma haka ba. Dan dai ba ta yi haramun bai dauki haka. To dai kan mata za su ce ba ta kyauta ba. Amma babu wata aya ko hadisi da yake maka ba ta kyauta ba. Aya za ta ce ba ta kyauta ba ne yayin da in ka tashi ba da sadaki, sai ba ka ba ta abin da ya kamata a ba ta ba. To nan ne ba ta kyauta ba. Amma in za ka ba ta abin da ya kamata ya halatta. Ina fata an fahimta. Sai ka tara jama'a, ka ce ya jama'a wanda da yake wa wakilci, ita nake ba ta labarin na aurawa kai na kuma na karba bisa ga sadaki ta. Jama'a su ce mun shaida. Ba wani ne fiki da yake ta auren ka da yau. Auren ka yayi a fiki hanse. A Qur'anin ta hadisanci babu nan da yake maka wannan auren bai duk da dai gaki kai ne wakilinta, ba ka da wakili sama da ita, sai kawai in ka ga dama ka dan karanta ka ce bari in bayar wani alwalancin ta, ni kuma idan to na karba. Amma ba haka aka dole bane kai haka, ma'ana dai an hana su aure su ne kadai in ba za su ba su cikakken sadakin su ba. Kana urwatu urwa ibn zubairi yake, kana aisha, aisha tace wa innan nasa استفسر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد هذه الايه باين من ايه فاسه سوى ان كنتم الله تكفوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فيكم متاني سكا دسناوا النبي فتوى اكن ابين دا ايه تاي مغانا اكاي فانزل الله في الله يفرقب ويستفسرونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب abin da suke tambayar ka Allah na bada fatawa, kuma abin da yake karanta muku ma cikin littafi tun ya bada fatawa akai wadansu kuma ne suka fahimta ba. Amma ayar ta yi bayani wa qaulillahi ta'ala fi ayatin ukhra, Allah ya kara fada wa targhabuna an tankihuhunna, ma'ana kuna son ku auri matan da suke karkashin ku, ko ne wakilan su, amma ba ku son ku ba da cikakken sadakin da ya kamata a ba su, wannan bai kamata ba. Raghbata ahadukum an yatima hina takunu qalilat al-mal wal jamal, zuwa bi ikhtiyari wa'i a tafi dai kun ji sanadiyar sa ayar ubangiji ta Allah ce wa in kuntum Allah tuqsitu fi al-yatama, idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba dangane da abin da ya shafi marayu, kaga anan marayu na mata marayu na ƴan mata da ke karkashin ku, kuna jin tsoron ba za ku iya musu adalci ba in ku ne za ku aure su da kansu, ko kuma za ka aura wa ɗanka, kaga anan gurin din za ka isa su daki ya zama kuɗin tun da kai za ka biya su dakin ɗanka. In kun san ba za ku yi adalcin ba, to ku bar su kar ku aure su, fanki hu ma qaba lakum minan nisa, ku je ku auro abin da ya daɗa a gare ku na adadi, minan nisa ina mata masna ko daidai biyu, wa thulatha ko uku uku, wa ruba'a ko kuma wato ainihin furhuɗu. Lafazin masna yana nufin isnataini isnataini, lafazin thulatha yana nufin thalatha. Ko ta amfani da haka ma sai zan koma bani lil adl, dan saboda ka sukan ce thulatha, sukan ce ruba'a, amma kuma daga ruba'a ba a ji ba, amma waɗansu a cikin waɗansu kamun ɗin za su zahara ko har zuwa ga ishara, wato goma goma. Abin nufi in za ka ce mutane ku raba kaza ko biyar biyar ko shida shida ko bakwai bakwai har ya halaka su ce goma goma, ba ina nufin wajen auren ba ne goma goma, ma'ana kalmar yadda ake mata tasrifi a cikin harkar larabci, ko ba haka ba, dan kar wani zai ya saci kalmar goma goma a cikin rubutun kalmomin da na faɗa, ya ce to mala ya ce a aure goma goma, ni ne ce ubangiji ta ce Allah, ubangiji ta Allah ce masna wa thulatha wa ruba'a, biyu biyu uku uku hurhuɗu, ma'ana ka auri biyu ya auri biyu ya auri biyu, ka auri uku ya auri uku ya auri uku, ka auri hudu ya auri hudu ya auri hudu. Ba kuma kamar yadda waɗansu suke kawo kalmar bane ba, su kawai abin da ake nufi ka auri biyu, kuma wata rana sai ka ƙaro uku, kuma wata rana sai ka ƙaro hudu, nawa kenan? Kaga mata sai ka, akwai waɗansu wanda suke kafa hujja da wannan aya dan san zuciya su ce ya halatta mutum ya auri mata tara, dan sun ce haɗawa ne. To a nan gurin abinda ake nunawa biyu biyu, ma'ana kowane ɗayanku ya auri biyu biyu, ko kuma kowane ɗayanku uku uku, ko kuma kowane ɗayanku hurhuɗu, abinda ake nufi kenan. Amma ba ana nufin biyu ka haɗa da uku ka haɗa da huɗu su zama tarwa, ba haka aya take nufi. Da haka ne ma ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa wawun ɗin da ke cikin masna wa thulatha wa ruba'a daidai take da au, masna au thulatha au ruba'a, domin da au da wawun dukkaninsu suna cikin hurufi na atafi, harfa na atafi, wani na wakiltar wani a cikinsu a cikin alkur'ani. Akan kawo au ana nufin wa, fala ta sai minhum asiman au kafura, ana nufin asiman wa kafura. Summa kasar kulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati au ashaddu kaswa, ay fa hiya kal hijarati wa ashaddu kaswa. Annani ku tadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra, ana nufin wa ashadda dhikra. Amma sai kawo aw nalal khilafata aw kanat lahu qadaran kama ata rabbahu Musa ala qadari, ma'ana nalal khilafata wa kanat lahu qadaran. Amma sai aka ce aw kanat lahu qadaran, ma'ana aw na zuwa wurin wawun, wawun na zuwa wurin aw, masna wa thulatha wa ruba. Ya tabbata cikin hadisi Ghailan, ɗaya daga cikin abin nan wani ba ma guje da yin musulunta, Ghailan ibn Salima ya mutu yana da mata, wato ya musulunta kai yana da mata goma a ƙarƙashinsa, sai manzo Allah ta kuzu minhunna arba'a, zaɓi huɗu sauran kuma ka kyale su, ma'ana wannan ya nuna ba a wuce adadi huɗu wajen yin aure. Mata goma gare shi da ya musulunta, manzo Allah ta ce ba zai yi ka zauna da mata goma ba, zaɓi huɗu ka kyale sauran, sai zaɓi guda huɗu ya kyale sauran. An fahimta ko? Amma manzon Allah khususiyarsa ce ya zauna da mata tara a lokaci guda, wannan ya keɓance shi ne shi kaɗai, inda ya so ya ƙara ma zai ƙara. Ina fata an fahimta, kamar yadda ya keɓance shi ne shi kaɗai, in ya ga dama ya raba kwana, in ya ga dama ya ƙera daban kwana, turji man ta sa wa minhunna wa turwi ilayka man ta sha. Amma mu ko dole sai mun yi daban kwana bisa ga adalci, duk wanda yake da mace sama da ɗaya sai ya yi daban kwana bisa ga adalci. Ubangiji ta'ala ce masna wa thulatha wa ruba, fa in kuntum alla ta'dilu, in kun yi tsoron ba za ku iya adalci ba, fa wahidatan, sai ku takaita akan mace daya. Duk wanda yake gani in ya auri mata biyu ba zai iya adalci ba, mafi kyau ya takaita akan mace daya shine fa wahidatan, aw ma malakat aymanukum, ko ko matar ka auren ka samu ku yanga, amma ku yanga irin wanda musulunci ya sananta, wanda ake samu ta hanyar da musulunci ya tsara. Sai Allah ce zalika adana alla ta'ulu, rike mace daya tal, ko rike ku yanga kadai, adana shi ya fi kusantar da ku Allah ta'ulu, yadda ba za ku karkata ba zuwa ga wata. Mai mace ɗaya kaga shi babu zalunci a cikin zamansu, tunda ba wani rabon kwana da ake, kullum ita ce kun shi ma shi ne, za a ita zama a haka shekara sha biyar shekara ashirin, wannan in ya san ba zai iya adalci ba, haka aka yi masa hukuma ya tsaya. Wato sai wannan ya nuna a ce yin aure sama da ɗaya
ba a yin sa sai in mutum ya tabbatar zai adalci, wanda duk ya san bai adalci ba bai halarta ya kara ba sai dai ya takaita a kanta irin tun ladan noma wanda kuma ba kai kowa kanka ba ji ka yi ko za ka daura aure a ji a daura maka to sai ka gode da ita ita ma ka san ko irin wanda ke zafe ne sai kana a kullun baya ai ya tawo banda zaben ka in ka zaka yauci auren ba ba ai zaka abu kai ba shi ba kada ka sa to sai dai ka zauna da ita akan haka babu yadda ka iya. Amma in ka yadda za ka yi adalci, to adalci cikin al'amura guda hudu ne, adalci wajen rabon kwana, adadin kwanan da kai a ɗakin wacce shi za ka yi a wacce, kila kwana biyu, kila kwana ɗaya, kila kwana uku, ko kwana 15 zan yi rabin wata a nan, in zai yi rabin wata a can, yadda kuka yi ittifaki kai da su ya halatta. In ma suka ce a'a mu ba mu yadda ba, kamata a raba awanni, duk awannin rana kana ɗakin wance, duk awannin dare kana ɗakina, a halatta. In suka ce a'a ba haka za a yi ba, a yin rana baka nan kana kasuwa ko wace ba za ta same ka ba, amma lokacin da ka zo da daddare karfe 6 na yamma zuwa 12 na dare kana ɗakin amarya, karfe 12 na dare zuwa 6 na safe kana ɗakin amarya, wani uwar gida shi ke mai halatta. In suka yadda da wannan ba iyakance ba cewa dole sai kwana biyu, dole sai uku, abinda ake so raba daidai, cin awanni ne, kwanaki ne, darare ne, watanni ne, makonni ne, raba daidai ba bambanci. Waɗansu kuma suna gani idan mutum suna jego ba a raba kwana da ita, waye ce za a raba kwana da ita ko suna jego, sai dai in ita ce sai ihsani ta ce je ka san dakin tunda ni ba zan iya komai ba, shikenan wannan ita ce ta maka sadaka, ita ce ta ga dama ta maka ihsani, sai ta maka fatan Allah ba ta lada. Amma in ba haka ba dole ka zauna, kai ma ka bi kauri na jego, kai ma ka bi kukan jariri, yaro ya sai maka inya a kunnen ka ba yadda ka iya, dole ka tsaya ka tsaya saka. Ba za ka ce boye suna jego ba za a raba kwana ba, waye kullum suna jego ba a raba kwana, sai dai kawai ita aka ce ta ji tausayin ka in kai mai sha'awa ne, ita kuma tana cikin gurin jego ya za'a yi, kaga dole ka tafi can gurin ai, babu yadda ka iya a nan gurin sai a lallace ka, ki yi hakuri in je can dakin tunda ke kina cikin gurin jego, ta ce ita ba za ta yadda ba, ki yi hakuri ba zan yadda ba, to sai na fito da tiya ya ji so in yi zan faɗa cikin zuna ba za mu zan ji, to amma dai so ake ka lallace ka, waɗansu malaman ma suka ce ya halatta ta sayar ma da kwana, to amma waɗansu ma kai in sun san za su sayar da kwanan kaga ai kwanan zai yi tsada da yawa, a gaskiya su yi misali ya fi lada sama da su sayar, su yi kyauta da kwanan ko sadaka da kwanan ya fi lada sama da su sayar, shi zai fi jawo musu kusanci zuwa ga Ubangiji Ta'ala. Wannan adalci wajen kwana kenan, sai adalci wajen tufafi, kwaliti ɗin tufafin da kai wa wanci shi za ka yi wa wanci, ba ka halatta wanci ka sai mata atamfa ɗan Holland ko ɗan Ingila, waccan ka sai mata Nigerian wax ko Cote d'Ivoire. A nan gurin da aka ce adalci wajen tufafi, abinda ake nufi darajar tufafin ya zanto ɗaya ce, na wanta bai fi na wanta ba, adadin tufafin ya zanto ɗaya ne, na wanta bai fi na wanta ba, kwaliti ɗin ya zanto ɗaya ne, na wanta bai fi wanta ba, amma ba lallai bane yawan sa ya zama ɗaya, ta iya yiwuwa za ka sai musu shadda, wanta tana da girman jiki, in za a yi mata riga da zani da gyale a cikin shadda ana buƙatar yadi 8 ko yadi 9, wanta kuma ba ta da girman jiki yadi 6 ya ishe ta ko 5, adalci shine waccan ka ba ta 8 ɗinta wannan ka ba ta 5 ɗinta, ina ba ta an fahimta. Sannan baya cikin adalci ka ce wai dole sai kayan ya zama kala ɗaya, ya zanto matar ka matan ka sun zama kamar uniform, mata huɗu a kamfa duk iri ɗaya, mata uku duk a kamfa iri ɗaya, uku kowace ka zaɓe ta wace irin kalar kake so, wannan ta ce ni ina son green, wannan ta ce ni ina son ash kala, wannan ta ce ina son blue, wannan ta ce yo ai ka ma rafa ado a ga kala daban-daban a gidanka. Amma idan kana iri ɗaya ce dan me za ka burge, ina cinyewar ina burgewar, amma kaloli daban-daban kai ma ya fi burgewa, sai ka zaɓi ko ke wata kala yake so kaza sai ka rubuta ke fa kaza, amma dai a tantar dukkan ta ita ce ƴar Holland ce ko dai ƴar Ingilishi ce ko dai shadda ce ƴar kaza, amma dai kala ɗin daban-daban, in sun suka ce kala ɗayan suke so haka shi kenan. Amma dai ba kai ne za ka yi dictating cewa dole sai ka sai kala ɗaya ba sai gidan ku iri ɗaya kaya ake sa, wannan al'ada ce ba daidai bane ka ce za ka yi musu haka, to kaga dole ka yi adalci wajen abin da ya shafi a tufafi, sannan ka yi adalci wajen abin da ya shafi abinci, abin da za ka sayar da wata shi za ka sayar da wata, akwai malamai da ke cewa ko wace za a sayar da ita da abincin gidansu, abin nufin in wani ɗan talakawa ce matar ka za ka sayar da ita masara da sauran abubuwan da ake ci a gidan masu karamin ƙarfi, wata idan masu kuɗi ne gidansu ko sarauta ne za ka sayar da ita abinci wanda ake ci a gidan babban gida irin kuskus da wane ne da wane ne ababai ne na, wannan ba gaskiya bane. Abin da yake daidai shine kai ƙarfin ka ake kallo kai mai ciyarwar ba ƙarfin gidansu ba, kaddara ka auro 'yan gidan masu kuɗi kai kuma baka da kuɗi, samun ka bai kai abincin da ake yi a gidansu ba, to a ne za ka je ka samu cikon. Kaddara ka aure a gidansu talakawa kai mai wadata ne, sai ka mayar da abincin gidanka ya koma ƙasa da ƙarfinka don ya dace da gidansu. Allah ya tukaro da hankali, ya tukaro da shari'a. Abinda Allah ya ce, yunsu zo sa cikin min sa'ati, mai yalwa ya ciyar daga faɗin yalwarsa. Wannan kudura alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, wanda aka takaita dukiyarsa ya ciyar daga ɗan abin da Allah ya bashi. Ashe kai mai ciyarwar ake kallo ba gidansu ba, to kaga sai ka daidaita su wajen abinci, sannan ka daidaita su wajen tashin kwana. Ana nufin wani ɗaki biyu da falo, wanta ma ɗaki biyu da falo, wanta ɗaki sabkwantan daban ɗakin sa da kitchen ɗinka, wanta ma haka. Ba daidai bane wannan kai mata ɗaki biyu, wancan kai mata ɗaki ɗaya. Ba daidai bane wannan ƙaton ɗaki wadatacce daban ɗakin sa a ciki, wancan kuma ka haɗa saman ɗakin sa da sauran na ya ayyuhan nasu a cikin gida. Kowace sai ta musu daidai wa daida, sai ita ce ta karɓa a haka take ta yarda. To wannan shine haƙiƙanin adalcin da sai ya samu, sannan kai aure sama da ɗaya. Duk mutumin da ba zai iya wannan ba, ba su halitta ya aure sama da ɗaya. Dan Allah ce, wa in kuntum Allah ta'dilu fawahidatan, idan ba za ku yin adalci ba ku takaita akan ta. To kaga a nan gurin amfani ku shine kada mata su dauka cewa adadin magana ma sai an raba, adadin dariya ma sai an raba, adadin murmushi ma sai an raba. Wannan ba daidai bane. Wa ta idan yawa wanda dariya haka ke ma zan miki dariya, ma'ana abin dariya ya fara cin dakin nayi, sai kuma dakin ku kawai na shigo ba ai kawai sai da dariya, ya ce kike mahaukaci ne ba ko na saka. Wannan ba a raba adadin dariya, wannan kamawa take yi. Adadin hira ba a rabawa, kamawa take yi. Hatta adadin saduwa a cikin dare guda ɗaya, ke dai daren ne naki. Amma kila wance tana da bukatar har sai mijinta ya kasance ta so biyu ko so uku, wance kuma so ɗaya shikenan. Ba a cewa tunda mutum ya yi so biyu a sannan sai ya yi so biyu ko uku a can uku a can gurin, ya danganci sha'awa da kuma kowane ɗaki me ake da shi na jan hankalinsa da yana da sha'awa. Wani ɗakin sun iya jan hankali, wani ɗakin ba su iya jan hankali ba, wani ɗakin ta iya kwalliya, wata mai ɗakin ba ta iya kwalliya ba, ba ta iya ado ba. Wani ɗakin idan ka shiga komai a gyare, komai an ajiye shi inda ya ba ta kalmi a kan gado, ko wani guntun birni a kan gadon da za ka bari. To kaga nan da ya kaga abubuwa na jan hankali, kowane ɗaki akwai dabarar da Allah ya gasa. Ke dai kin samu kwana na baki, amma ke ce za ki gamsar da ni yaya zan yi, wannan ke ce za a bar ki da ƙwarewar ki da iya riƙe ɗa namiji. Akwai da fa iya riƙe ɗa namiji, ta riƙe mijin, mijinta yadda ka san yaro ɗan yayi, ta sarrafa shi yadda take so. Akwai ko mai girman kai, a san cikin mata akwai saraki, ita da sarakiya ce, ba za ta mutsa kusa ba sai ka matsa kusa, ba za ta taɓa ka ba sai kai ka taɓa ta. Tana taɓa su ɗin ma tana ɗan ture hannunka, kuma a kan abin da tana da sha'awa, tana da bukata, amma ita kawai jimbiya ce. To kaga ai abubuwan daban-daban suke. Ubangiji ta'ala ya ce, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, in ba za ku iya yin adalci ba sai ku taƙaita akan mace ɗaya, ko kuma ku yanga da daman ku ta mallaka. Zalika adna alla ta'ulu, haka shine yafi sa ba za ku karkace ba, ba za ku yi zalunci ba. Tsayawa da ɗaya in ba za a iya adalci ba, shi ne zai sa ba za ka zama azzalimi ba kenan. Wa atul nisaa saduqatihinna nihla, ku bai wa mata sadakinsu nihlatan, wanda yake wajibi. Wanda suka ce nihlatan bisa ga daɗin rai, shi ne ma'anar wa atul nisaa saduqatihinna nihla, fa in tubina lakum an shay'in minhu nafsan, idan sun yafe muku wani abu na sadaki ɗin, ganin damar su yasa tace na yafe maka, ma'ana bayan ta karɓa sai ta dawo maka da shi duka ko rabi ko ɗaya bisa uku. To shi kenan babu laifi. Fakuluhu hani'an mari'a, sai ku ci wannan sadakin hani'an, wato halal daddaɗa kenan, mari'an, wanda yake mai kyakkyawan ƙarfi ba mummunan ƙarfi ba. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tu sufaha amwalakum, kar ku baiwa wawaye dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyama, waɗanda Allah ya sa su zama su ne kashin bayan rayuwanku. Warzuquhum fiha waksuhum, ku arzuta su wani abu cikin dukiyar, ku yi musu tufafi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku faɗa musu faɗi dangaɗa. Wannan daɓa ta cikin wannan aya hukunce-hukuncen tana da yawa, kuma tana da faɗi, kuma tana da ƙaton bayani. Da haka mafi kyau mu dakata a haka, gobe sai mu sake a kanta. Abin da muka faɗa ne daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana.